sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Laraba 7 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanin labarai.
Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa wani taro a kasar Uzbekistan. Shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya yi hasashen cewa za a buƙaci akalla dala biliyan ɗaya cikin gaggawa domin daƙile yunwa a ƙasar Somalia a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa.
Kanin labarin kenan, a cikin shirin za ku ji cewa an sako mutane 43 da aka sace su wurin sallar Juma'a a Zugu da ke ƙaramin hukumar Bukuyum a jihar Zamfara.
A doa gama wallahi tananan kai dade ko da mun ka kama daji wani direban mota shi ko mu samu isa sai da su ko an doko su har da wata mata mai da goyo.
A jamhuriyar Niger kuma da yammacin jiya Talata ne aka yi bikin kaddamar da ayyarin zaman lafiya wanda a lokacin da ake gudanar da shi cibiyar fina-finai ta Sinnoman da tallafin ofishin jakadancin Amurka a Niger za ta zagaye kasar. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin Arewa a yau. Kana za ku je kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka iko mana. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a ƙasar Uzbekistan. Jakadan ƙasar Rasha a ƙasar Sin Andrei Denisov ya shaida wa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai wanda za a yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan tsakanin ranakun 15 zuwa 16 ga watan Satumba. A rawaito Denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS cewa muna kan shirin halartar wannan taro. Idan ta kasance ziyarar ta Uzbekistan za ta zamo ta farko da shi zai kai kasar waje cikin shekaru 2.5. Kafafen yaɗa labaran Rasha kuma sun rawaito shi na shirye-shiryen kai ziyara kasar Kazakhstan kafin zuwa taron a Uzbekistan sai dai ba a tabbatar da rahotannin ba. Na aka tambaye shi game da ziyarar Uzbekistan, kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Sin Morning ya faɗa wa taron manema labarai yau Laraba cewa ba shi da wani ƙarin bayani da zai yi. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa daga cikin takaddun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida a watan da ya wuce, akwai wanda ke bayyana karfin sojojin wata ƙasa da ya hada da karfin makaman nukiliyarta. Jaridar ta ce rahoton nata ya dogara ne da bayanan mutanen da ke da masaniya kan lamarin, amma bata ambaci sunan gwamnatin kasar wajen da lamarin ya shafa ba. Rahoton ya kuma ce wasu takardu da aka karbe a binciken da aka gudanar a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata a wurin shakatawa na Mar-a-Lago na Trump sun bayyana ayyukan Amurka da ke da sirri da manyan jami'an tsaron ƙasar da dama ba su sani ba. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken rike bayanan tsaron ƙasa da ƙoƙarin daƙile bincikenta. Shugaban hukumar ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi hasashen cewa za a buƙaci akalla dala biliyan ɗaya cikin gaggawa domin daƙile yunwa a ƙasar Somalia a watanni masu zuwa da farkon shekara mai zuwa, lokacin da ake sa ran ƙarin lokacin noman rani biyu za su ƙara haddasa fari mai ɗimbin tarihi da ya addabi ƙasashen ƙuryar gabashin Afirka da ake kira Horn. Martin Griffith ya faɗa a wani jawabi ta bidiyo da ya daga Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, cewa wani sabon rahoto daga kwamitin ƙwararru masu zaman kansu ya ce za a yi fama da yunwa a Somalia tsakanin watan Oktoba da Disamba idan ba za mu iya kawar da ita ba tare da kauce mata kamar yadda ta kasance a shekarar 2016 da 2017. Mataimakin sakatare jiran mai kula da harkokin jin kai ya shaida wa manema labarai na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ana buƙatar sama da dala biliyan ɗaya na sabbin kuɗaɗe baya ga roƙon da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi na kusan dala biliyan 1.4.
an ji ba kaɗan baballe zai shigo da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, an sako mutane 43 da aka sace su wurin sallar Juma'a a Zugu da ke ƙaramin hukumar Bukuyum ta jihar Zamfara. Wakilin Musani Shaibu Malumfashi ya rawaito cewa sai da dangi da wasu masu jin kai suka biya kuɗin fansa kafin aka sake waɗannan mutanen. Ga kuma rahoton da aiko mana.
Su dai waɗannan bayan Allah 43 sun samu sa'ida ne a bayan da dangi da kuma sauran al'umma annabi suka tattara kuɗin da aka biya na fansa da aka bindiga wanda suka sako su, sai dai kuma guda daga cikinsu an kashe shi. Hakimin Zugu, wanda shi kanshi yana daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, ya yi min ƙarin bayani a hirarmu da shi.
An shiga masallaci don ladan ya yi kana sallah, ci shi mai wa'azi ya zo da littafi na wa'azi. To da yake an riga an yi sasanci da shi wancan wani shugaba nasu Ibrahim. To da muka ji an ce ga Ibrahim nan zuwa, kuma mu ji an ce duk ina an kai sulhu da su ba su taɓa kowa an son zo. Gama an ka ce a gudu ni kaina sai na ce Malam Abubakar a ci gaba da wa'azi don mu ba mu taɓa mutum da akwai sulhu tsakaninmu. To wallahi shi an masababin sun kace mu na masallacin nan, sai guda ɗaya shiga cikin masallaci ɗin nan, da shiga ta sai mu bin ni ga kukin, sai ya ce muna dun haita. To da mun ka haito sai ya samu gaba, sannan su Ibrahim akwai wasu gehe, akwai wasu tsakiya, akwai wasu can gaba inda ka jagora kamar irin biyu da aka washa mu. Kowane su kuma yana tare da sanda, dan wallahi sanda ta karon hannun mutum, kuma ɗaya ta lokacin da an ka kora mu. To duk wani tsatsa mata ne an anka cin mai a yi kwanci-kwanci kwana a ware kamar an biki shaki, an anka bige ka kuma sai a sako ta bindiga a dogama, wallahi ta nanan kai daɗe ko da mun ka kama daji. Wani direban mota shi ko ba samu isa sai ga suku an ɗauko su, har da wata mata mai da goyo da ɗan haihuwa ne yaron ya ta aire ta haya. To sai ga su. To nan na shi suna mai ajin kuɗin da zai ɗauka, shi kuma ya ga abubuwan nan bai da zarafin ɗauka su. Wallahi ta kai daɗe nan na son ka same son ka kawo kabla.
Ya kuma yi kira ga hukumomi don neman agaji.
Bukuyi local government ta aire a gare su, kuma ga uwayen kasa, kuma ga hakimi na cikin gari, ni hakimi ne ki karami na ga gari. Kuma bisa ga wacce alhamar ta su waɗancan mayan nan, wallahi bisa gare ta ta nika roƙon duk abubuwan da nika roƙo a kan dajin nan, wallahi to shi na nika roƙo a taimaka muna. Gwamnati ta sa muna hannu daga wannan daji. Don nan kin ba mu da daji wanda muka gani cewa na da matsala a cikin dajin nan. Sannan ga wurin aiki cikin dajin nan kai dake, ga makiyata ta bisa shi. Bari ya kama ƙarshen al'amarin nan kai dake. Don wallahi akwai hanya na wannan titin da tashi daga ɗaki takwas. Ya doshe zuru. Wallahi nan tsakaninmu da Gada Zaima ana ce ma wurin Marke na Allah zurfi. To nan muna fara ɗaukar mataki.
Na kuma zanta da ladanan masallacin.
Bayan mun fara shiga masallaci suka shiga cikin masallaci suka wuce da mu. Suka yi daji da mu tun abin ƙarfe ɗaya ana tahiya da mu, ba mu kai inda za a ajiye mu sai ƙarfe biyar.
Na yamma?
Ana ta gudu da mu. Sai ga shi jiya da Allah ya yanke wahala, kuma ga shi an jama'a suka yi ƙoƙari aka kai musu kuɗi sai ga sun sako mu.
To ya zaman can wurin yake?
To can gaskiya ran kai tsaye ko matsayin mutum bai so ne ta ya zanna wurin nan. Wallahi akwai wahala, babu abinci.
Ba su ba ku abinci ba?
Kuma in sun kai ma tambaya in ka ba da amsa ko za a kyale ka sai an same ka an yi ta bugu, sannan a kyale ka a yi gaba ga wani. Ba a sa bulala icce aka sa ko kuma a sa dutse a jefe mutum ga kai. Akwai guda matan daga cikinmu wanda sun ka kashe. Mutum guda ɗaya a tsakani na da shi.
Dukkan waɗanda aka sako su a lokacin da suka iso gari, wuciya aka yi da su ya zuwa asibiti da na tuntuɓe shi game da lamarin. Kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya tabbatar da lamarin, kana ya ce an ƙara yawan 'yan sanda a wannan yanki da kuma sauran wurare don kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umman jihar baki ɗaya. Sani Shaibu Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi da wannan rahoto. Ana tare ne da yadda sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya.
Ana ci gaba da zaman zulumi a lardin Saskatchewan da 'yan asalin kasar Canada ke zaune, bayan da 'yan sanda suka yi gargadin cewa mai yiwuwa wanda ake zargi da kai wani mummunan harin wuka a ƙarshen makon da ya gabata yana nan laba a yankin. Jami'an 'yan sanda sun kewaye wani gida da bindigogi a ranar Talata. Amma ba a bayyana ko wanda ake neman ruwa a Jallo, Miles Sanderson, yana cikin gidan ba. tunda farko an fada mutanen da ke zaune a yankin James Smith Cree Pans Nation da su zauna a gida. An tsinci gawar dan uwan wanda ake nema ruwa a Jallo da shi ma ake zargi, Damien Sanderson, a ranar Litinin a kusa da wurin da aka kai harin. An kuma zargi yan uwan da kashe mutane 11 tare da jikkata wasu 18 a wurare da dama. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya yi alkawarin ci gaba da ba da tallafi daga gwamnatin tarayya tare da mai da hankali na kare lafiyar kowa da kowa, yayin da ake ci gaba da neman wanda ake zargi. Tun bayan hambarar da shi da majalisar dokokin kasar ta yi watanni 5 da suka wuce, tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya gudanar da taruka a duk faɗin kasar, lamarin da ke nuni ga abokanan hamayyarsa cewa yana da ƙarfi a siyasance. A ranar Talata, Khan ya yi jawabi ga wasu magoya bayansa kimanin 25,000 a garin Peshawar da ke arewa maso yammacin kasar, babban birnin lardin Khyber Pakhtunkhwa, masu ra'ayin mazan jiya mai iyaka da kasar Afghanistan. Khan ya ce nan ba da dadewa ba, zai shirya wani gagarumin tattaki zuwa babban birnin kasar a matsayin kololuwar kamfe ɗinsa na tilastawa gwamnatin Prime Minister Shahbaz Sharif don gudanar da wani zaɓe cikin gaggawa, wanda wasu manazarta ke ganin cewa Khan zai iya lashe zaben saboda goyon bayan da yake samu daga ƙasa. Sharif ya yi watsi da buƙatar yin zaben da wuri, yana mai cewa ya kamata a gudanar da zaben kamar yadda aka tsara a shekarar 2023 mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma ga rahotanninmu. A jamhuriyar Niger a yammacin jiya Talata aka yi bikin kaddamar da ayyarin zaman lafiya, wanda a yayinsa cibiyar fina-finai ta Saint Nomad da tallafin ofishin jakadancin Amurka a Niger za ta zagaya jihohin kasar da nufin tattaunawa da jama'a akan batun zaman lafiya, musamman matasa wanda a wannan lokaci suke fama da tashe-tashen hankula. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matsayin fina-finai a wajen al'umma da tasirin sakonnin da suka kunsa wajen canza tunanin jama'a yasa fitacciyar mai tsara fina-finan nan ƴar Niger Aisha Maki ta bullo da wannan shiri na ayarin zaman lafiya da aka yi wa lakabin Caravan de la Paix Sine Nomad, wanda a ƙarƙashin sa za a wayar da kan matasa a game da batun zaman lafiya.
Harka kwanci hankali ba wai lalle bane wai sai makarraban tsaro. Harka ce wadda ta shafi kowa da kowa, saboda shi ne muka ce danganin cewa kwanciyar hankali ta shimfiɗa a ƙasar Niger. Akwai wani majigi da muka wallafa wanda ake ce ma zandar kenan, shi ne zan yi amfani da shi, za mu sa shi cikin motocin jigila. Matattara matasa duk inda take ta Niger mun ƙwanƙwalo ta, zan mu kai shi can saboda mu ga an zamne an tattauna a san matasan wannan me yake musu ciwo.
Wannan fim da autannin baya ya zagaye wasu kasashen Afirka da na yammacin duniya, labari ne na zahirin rayuwar wasu matasan da magaram.
Fim ne wanda muka yi a wata unguwa wadda ake ce ma karakarata da magaram, saboda akwai matasa da dama wanda ake ganin kamar suna tashe-tashen hankula. Lokacin da zamu kayyara wannan majigin, mun lura cewa wai ba wai tashin hankali bane kawai gare su, akwai dalili. Matasa ne kamar wanda suke da matsala akan wariya da ake musu ta abubuwa da dama, dan saboda shi ne muka yi shi dan mu gwada ma mutane da dama daga cikin suna neman da su yi su huta daga cikin wannan kangin na violence da suke ciki, amma sai dai ya ne zai su yi a taimaka musu dan su huta daga nan.
Baya ga motocin jigila da majalisun matasa, ayarin na Caravan Sine Nomad na da niyyar sauka a makarantun sakandare da jami'o'in wannan kasa domin jin damuwoyi da shawarwarin dalibai. Shugaban kungiyar ɗaliban jami'ar Yamai Bakin Bature Al-Mustafa ya jaddada goyon baya ga wannan yunkuri.
Mu duk abun da ya shafi ci gaban ƙasa, abun da ya shafi matasa, abun da yana iya kawo gyara, abu ne wanda muna bashi goyon baya.
Wakilin matasan jihar Maradi a wurin bikin kaddamar da wannan ayari, Tasi'u Bakwai, na cewa su kan faduwa ta zo daidai da zama.
Babu abun da yau ya hitar da hankali kamar shin kwanciyar hankalin nan, da muna kallon shi a yankin Madarunwa, ya bulla sai gashi a yankin Age, ya bulla sai gashi a yankin Gidan Rinji, ya bulla sai gashi a yankin Hauji Jammai, kuma ga mu muna iyaka da ƙasa inda kai kahmari kiran kage, dole ne mu rike shi hannu bibi kuma mu aika shi inda ake so, kuma don mu samu wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali ya bazu ya tabbata sosai a Maradi.
Kasar Amurka ta taka rawa wajen tsara wannan sabuwar tafiya mai hangen ƙarfafa kwanciyar hankali a ƙasa. Ga abinda jami'in diplomasiyar kasar Stephen Racon ke cewa,
Le Niger est passé à un tournant important de son histoire.
Kasar Niger ta bude wani sabon babi a tarihinta, inda a karon farko wani zababban shugaban kasa ya canji wani shugaban da ya yi mulki ta hanyar demokradiya. Duk da wannan ci gaba da aka samu, akwai bukatar hada gwiwa da matasa domin taimakawa Niger ta samu damar murmurewa ta kuma samu wadata. Saboda haka muka shiga wannan tafiya don ganin an cimma burin da aka sa gaba. Watanni akalla goma za a shafe ana haska wannan fim na zandar a cikin motocin jigila da majalisun matasa da makarantu da jami'o'i a dukkan fadin kasa, hada da mahawarori akan zamantakewar al'umma da zammar tattara shawarwarin matasa da na shugabannin addinai da sarakunan gargajiya waɗanda a ƙarshe za a gabatar da su ga hukumomi don ganin an ɗinke dukkan wata ɓarakar da ke barazana ga zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya sauraren mu akan tashar mu ta VOA Africa akan wato mita 102.5 kenan zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe za a same mu a sashen mu na yanar gizo wato voahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wadda har gitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gara lambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji yadda malamin jami'a Dr. Muhammad Bashir Sa'idu ke cewa matukar 'yan Arewa za su haɗa kai, to ba shakka arzikin yankin da tsaro zai dawo. Shi kuma Abdullahi Manaja Bauchi na faɗakarwa ne kan yadda jita-jita a yankin Arewa ke yawaita ta hanyar sakonni da akan yada a yanar gizo.
Arewa zumun ta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya.
Dr. Muhammad Bashir Sa'idu na sharhi kan lamuran yau da kullum a Arewa kuma masanin aikin gayya ne. Ya ce matukar duk ɗin Arewa za su haɗa kai, to za su farfaɗo da tagomashin yankin.
To sharar zan bayar akan wannan gaskiya a taimakon kai da kai akan abin da shafi harkar cigaban al'umma yana da kyau. So yana da kyau mutanen Arewa su gane cewa idan za su zauna su yi aiki kafaɗa da kafaɗa, to zai taimaka wajen cire tattalin arzikin su gaba. Ba daidai bane a ce mutane kullum su tsaya su dogara da gwamnati. Saboda ita gwamnati tana da abubuwa da take yi da faɗi, amma a matsayin ku na al'umma Arewa. Misali, ka ga ɗaya daga cikin arzikin da muke da shi a Arewa shine noma, wanda shine muhimmi. To idan mutane suka haɗa kai akan aiki, za ka ga cewa sun ciyar da kansu gaba akan harkar noma. Kuma ga matsalolin da muke fuskanta yanzu harkar rashin tsaro, wanda yanzu ya dabaibaye ko ina, da ka tashi daga nan ka je Kaduna daga Abuja ya zama maka matsala, ka tashi daga Kaduna ka je Katsina ya zama matsala. Me ya kawo haka? Yana da matsala, yana da alaka da shugabanci. To yana da kyau mutanen Arewa idan maganan zaɓe ya zo a fidda duk wani irin bambance-bambance da ake kalla. Ana zaɓe wasu saboda addini ko kabilanci kamar yake, amma wannan da shekarun baya can za ka ga cewa Arewa ana zaman lafiya. Kowa dan uwan kowa ne, ba wanda yake ganin kowa da wata matsala. To yanzu ya kamata mutane su dawo su canza tunani akan cewa abin da ya dace su yi shine in Allah ya kai lokacin zaɓe, mutanen Arewa su tsaya su zaɓi shugabannin da za su taimake su, musamman bunƙasa tsaro, bunƙasa harkar ilimi, tattalin arziki. Duba da cewa Arewa yanzu shine koma baya a tattalin arziki a Najeriya. In ka duba jihohin da suka fi talauci a Najeriya suna Arewa. Me ya kawo haka? Saboda har yanzu mu tsaya mun duba mun ga yadda za mu tsaya mu taimaki kanmu da kanmu ba.
Yawwa, wato wannan yana da tasiri kenan kan akwai matsala ta shugabanci. Ya nuna 'yan Arewa akwai ba sa yi wani lokacin ba sa yin zaɓe bisa cancanta kenan.
Kwarai da gaske abinda nake son jan hankalin 'yan Arewa shine idan lokacin zaɓe ya zo a tsaya a duba cancan. Ba wai a duba bangarenci ko kabilanci ko addini ba. Ma'ana duk wanda ka zaba akan cancanta to za ka samu abin da kake so. Alal misali yanzu za ka ga ɗan takara sun fito kamar yadda na faɗa, wasu za su yi amfani da kudi, za su yi amfani da kabilansu, za su yi amfani da addininsu bangaranci. To amma abin da ya kamata mutum duba shi ne wane ne idan muka zaɓe shi zai kare mana muradinmu na tattalin arziki da zaman lafiya da ilimi. Kamar yanzu matsalar da take Najeriya yanzu haka na yajin aikin malaman jami'o'i misali, duka ga yara suna zaune a gida. An rasa gane kan abu, gwamnati ta ce kaza, kungiyar malaman jami'a ta ce kaza. To kaga inda akwai shugabanci na gari kuma akwai wakilci mai kyau, ya kamata a ce duk a zauna a kira waɗannan malaman nan, ƴan Najeriya ne, yaran nan ƴaƴansu ne, waɗannan jami'an gwamnati ƴan Najeriya ne, yaran nan ƴaƴansu ne, a zo a zauna a ga meye maslaha. To amma saboda rashin kyawun shugabanci da wakilci, kaga abin ya taɓarɓare har yanzu an kasa gane ina aka sa gaba. Duba da harkar tsaro ma yanzu haka. Ba wanda yanzu zai iya fitowa ya gaya maka cewa menene ake ciki akan wannan matsala. Kullum ana ci gaba da kashe mutane, ana ci gaba da ɗauke mutane, ga kuɗin fansa, mutum bai je gona ya noma ba. To kaga wannan shine ake hasashen cewa nan gaba in ba sa ake ba a wannan shekarun za a yi tsadan abinci, ga ruwa Allah ya bamu, amma a nan arewa gaba ɗaya an kasa yin noma saboda matsalar tsaro. Don haka mutane a wannan zaɓen su jajirce. Na farko yanzu in aka je zaɓe za ka sha wahala na rana ɗaya kawai. Ko me zai faru har da zaɓe za ka sha, amma idan ka kuskure zaɓe sai ka sha wahala na shekara hudu ko takwas.
Amma Dr. Bashir ka san wani abu ɗaya, in siyasa fa na sauyawa, za ka ga ɗan siyasa da yana zama da mutane ana cin abinci tare ana gaisa, amma da zarar ya yi nasara sai ga ya canza kowa ma har abokai.
Ya danganta ga ingancin ɗan takara, dama can wannan ɗan takarar ba mai inganci ba ne. Akwai wasu ƙa'idoji ko alƙalama da mutum ya kamata ya duba kafin ya zaɓe. Na farko za ka duba mutuncin mutum, tun kani wani irin mutum ne, wani mutunci yake da shi na ɗaya. Na biyu kuma ka duba menene manufar shi ɗan takarar da ya fito ya tsaya, me yake so ya aiwatar. Na uku kuma ka duba iliminsa, domin ilimi yana daga cikin abin da yake haskaka rayuwar ɗan adam kuma yake nuna mutum inda zai je. Don haka sanin kowane ɗan takara kafin ka zaɓe shi, ya kamata kai mai zaɓe ka tsaya ka tantance ka gani shin me da me kake so ka yi mana. Wannan shi ne ɗaya daga cikin abin da 'yan kudu suke yi tun da saɓanin mutanenmu na arewa. Idan mutum ya tsaya takara sai an tambaya an gani me ka taɓa tsinawa al'ummanka, in kai ka taɓa riƙe makaman gwamnati da wadawakan yin mu aiki, waye da waye ka sa a makaranta, waye da waye ka ɗauki nauyinsu a asibiti, makarantu na al'umma wanda ake cewa community makarantu wanne ne ka gyara asibitai da sauransu. Amma yanzu ya kamata mutanen arewa su masu aro wannan binciken, su rinka binciken 'yan takara saboda su san sun zaɓi wanda zai musu aiki.
Wato Dr. Bashir, an biyo wannan ya nuna ba sai mutum yana da kuɗi ko ya taɓa riƙe wani babban mukami ne kawai zai iya neman takara. Tunda in ba haka ba, in mutum ba shi da wani mukami ta yaya za a zai iya lissafa ma ya ɗauki wani a aiki ko ya yi wani asibiti ko wani abu.
Ko da mutum bai riƙe mukami ba, ai in aka ce taimakon al'umma, ko da ba ka da kosisi za ka iya yin wasu abubuwa na taimakon al'umma, kama daga ayyukan jin kai ko taimakawa yara su samu makaranta ko ɗan koyarwa ko dai ba da shawara ka samu matasa suna zaune ka ce musu wani wannan abu da kuke yi ya kamata ku yi kaza ku yi kaza, shi ma taimakawa al'umma ne.
Mun gode Dokta. Shi kuma mai bibiyar yanar gizo a arewa Abdullahi Manaja Bauchi ya ja hankalin 'yan arewa ne kar su biye masu yaɗa jita-jita ta yanar gizo, musamman ma masu shirya hira kamar ta hanyar buga waya ba ambata sunaye, kuma sukan yakan ne don yaɗa wata farafaganda.
To wannan ba gaskiya bane. Mutane ya kamata duk wanda zai ba da wani labari ya kamata ya faɗi sunansa, ya faɗi inda yake, kuma in so samu ne ma ya sa hotonsa, a ga hotonsa, ga sunansa, ga inda yake, ga hotonsa, don in an tashi bincike an san wa za a je kai tsaye a bincika. Amma sai mutane sai suna yin audio message kawai na ƙarya na yaudara, ko su ɓata wasu 'yan siyasa, ko kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma. Kaga jama'a ya kamata mu yi nazari sosai, mu riƙa nutsuwa a duk lokacin da muka ji irin wannan labari na ƙarya an yaɗa shi, mu riƙa yin dogon nazari kafin mu ma mu sake yaɗawa.
Wato Abdullahi, abinda yake faruwa wasu kan ɗauka cewa wani labarin sirri ne ya bayyana wanda ake ta ɓoyewa, shi yasa wata kila suke yadda.
Ha, babu wani ne kawai kan zauna a ɗakinsa ya yi shirya maganansa ya fi don ya ɗauki hankalin mutane su abide da attention, ya a yi tsammanin cewa waɗanda basu da kamar zurfin nazari ko bibiyan asalin labarai sai su dauka da gaske ne, amma duk mutumin da yake da hikima wajen fahimtar labarai ba zai yadda da wannan ba. So mutane ya kamata duk inda suka ji labari su rika tantance labari kafin su yada, ko kafin masu ma su kar masu bata lokacin su kawai daga zaran sun ji irin waɗannan labaran, don bai da amfani, bai da ba abin da zai amfanar da mutane. So wasu suna amfani da shi ne su bata waɗansu, wasu kuma su haddasa rigima a tsakanin al'umma. To jama'a mu yi taka tsantsan, domin yanzu an shigo lokaci na siyasa, wasu suna amfani da irin wannan daman don su bata waɗansu masu neman kujera, mutane masu mutunci. Sai ga wani yayi bayani na ƙarya saboda kawai hasada da gaba ko kyashi, ko yana tunanin wannan ɗan takara ya fi mai gidansa, uban gidansa, tasiri ko karbuwa a wurin al'umma, sai ya amfani da wannan dama don ya zubar masa da mutunci, ya ci mutuncinsa. To kaga wannan ba daidai bane, ya kamata mu yi hatara.
Yawa to shikenan Abdullahi ma. Wasu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobe Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da ta dauki nauyin shirin, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirin na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya.
To madalla a gaishe ka, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Usaini Alhaji Umar Forever Gashuwa, wanda ya ce, salam, muna taya Liz Truss muna karɓar ragamar jagorancin Burtaniya sakamakon murabus ɗin da Boris Johnson ya yi, Allah ya sanya alheri. Sai saƙon Baffa Haruna Bajoga da Nazira Abubakar Sabo, waɗanda suka ce ci gaba da ragargazar 'yan ta'adda ba ƙaƙƙautawa da jami'an tsaron ƙasar Najeriya ke yi, abin ya yi kyau mutuƙa, fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen miyagun ayyukan nasu, amin. Babangida Abibi Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Gwanyo jihar Sokoto, cewa yi haƙiƙa mu matasan Najeriya muna farin ciki da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na dakatar da ƙarin kuɗin kiran waya da kuma sayin data. Muna kuma fatan gwamnatin Najeriya za ta mai da hankali wajen rage wa al'ummar ƙasar matsalar tsadar rayuwa. Idan har gwamnatin mulkin soji na ƙaunar zaman lafiya da cigaban ƙasar Chadi, ya zama wajibi ta gaggauta shirya zaɓe domin miƙa mulki ga gwamnatin demokuraɗiyya, domin jinkirin da ake samu na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya jefa ƙasar cikin matsala irin wadda ƙasar Sudan ta shiga bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasa Umar al-Bashir. Wannan saƙon ya fito ne daga Rilwanu Ibrahim London Wuba, tare da Alhaji Sa'ido mai gyaran TV a garin Wuba Adamawa. A ƙarshe sai saƙon Sali Muhammad Sali Damare Yola, wanda ya ce, muna jinjina ma ministan sadarwa Isa Alifan Tami da ya sanar da dakatar da ƙudurin gwamnatin tarayya na ƙarin haraji akan kamfanonin sadarwar ƙasar.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Wani jami'in Rasha ya faɗa yau Laraba cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da shugaban Sin Xi Jinping za su gana a mako mai zuwa a wani taro a ƙasar Uzbekistan. Jakadan ƙasar Rasha a ƙasar Sin Andrei Denisov ya shaida wa manema labarai cewa shugabannin biyu za su gana a taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta Shanghai, wanda za a yi a birnin Samarkand na ƙasar Uzbekistan tsakanin ranakun 15-16 ga watan Satumba. A rawaito, Denisov yana faɗawa kamfanin dillancin labaran Rasha na TASS cewa, muna kan shirin halartar wannan taro. Jaridar Washington Post ta rawaito cewa daga cikin takaddun da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI suka gano a wurin shakatawa na tsohon shugaban Amurka Donald Trump a jihar Florida a watan da ya wuce, akwai wanda ke bayyana ƙarfin sojojin wata ƙasa da ya haɗa da ƙarfin makaman nukiliyar ta.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshen shirin da muka kawo muku a daidai wannan la'asariya, idan Allah ya kai mu da daddare da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya bada umarni, da kuma injiniyanmu na wannan la'asariya, Baba Yako Makiri ne, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai an jima, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.